Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara wani taron fadakar da matasa akan muhimmancin zaman lafiya a jamhuriyar Niger wanda kungiyar Syria Ho ta shirya. Za kuma ku ji cewa majalisar ministocin Najeriya ta amince da bada kungilar share da gwalan gurbataccen man fetur a yankin Niger Delta dake Najeriya. Da shike yau ce ranar yin fadakarwa akan cutar saga da majalisar dinkin duniya ta kebe. Muna nan tafa da rahoto akan yanayin cutar da kuma jinyar ta. Za kuma mu bude layukan wayar mu an jima don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin kokarin da ake yi na sauƙaƙawa masu cutar saga a inda kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Yankunan mutanen kasar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi a yakdaidai ce tun bayan wani farmaki da ƴan sanda suka kai a yankin da yayin sanadiyar mutuwar mutane 30 a cikin kwanaki biyu. Sabon fadan ya kauri ne kusan sati daya da rantsar da shugaban kasar Paul Biya wanda ya gargadi ga ƴan awaren kasar da su ajiye makaman su ko kuma a kashe su. A yau Laraba ne mai magana da yawun rundunar sojojin kasar Colonel Daida Becik ya faɗa cewar an samu ƙaruwar mace-mace biyu bayan arangama da aka samu tsakanin ƴan awaren da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, inda ya ce yawan mutanen da aka kashe sun cire mutane 30. Mai magana da yawun ƙungiyar ta ƴan aware Ivo Tampang kuma ya shaida ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewar mayakan nasu biyu ne kawai aka kashe, amma su kuma sun yi nasarar kashe sojojin gwamnati 13. A yau Laraba ne ministan tsaron Isra'ila Adiv Lebanon ya bayyana da murabus ɗansa a wani mataki da yake nuna na rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka shirya na kawo ƙarshen wannan rikici da ƙungiyar Hamas. Lebanon ya bayyana da cewar wannan murabus ɗin da gwamnatin ta da yayi a wannan gwamnatin shine zai ba da tabbacin cewar bai aminta da abun nan da ake yi ba wanda kasar Masar ke kokarin shiga tsakani don daidaito. Kamar yadda ya yi bayani a cikin jawabinsa yana cewar wannan bai yi daidai ba, ya kuma nemi da cewar a kawo ƙarshen wannan matsalar. Lebanon ya ce wannan yarjejeniyar tamkar nuna goyon baya ne ga ayyukan ta'addanci. Gabanin murabus ɗin ministan tsaron na Isra'ila, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kare matakin da ya ɗauka na wannan tsagaita wuta a Gaza bayan yarjejeniyar da aka cimma a lokacin da shugaban ƙaramin ƙungiyar na Hamas da suka ci amince da ita. Matakin tsagaita wutar dai ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ana fada a tsakanin ƙungiyoyin da kuma ɓangarorin biyu. Prime Minister Birtaniya Theresa May na faɗi tashin ganin ta ja hankalin muƙarraban gwamnatinta don su yi goyon baya ga daftarin yarjejeniyar ficewa daga ƙungiyar ƙasashen Turai, wanda masu shiga tsakanin ƙasar suka ce an kwashe kwanaki ana kai ruwa rana da ƙoƙarin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan taƙaddama. sai dai wannan daftari mai shafi 500 na ci gaba da haifar da sabani a tsakanin ƴan jam'iyyar Conservative mai mulki da kuma Majalisar Dokokin Birtaniya wacce ita ce za ta bayyanar da ƙarshen wannan takaddama yayin da rahotanni suka fara nuna cewa an cimma wata matsaya ƴan gani kashenin masu goyen bayan ficewa daga kasar Birtaniya daga kasar Birtaniya ta fice daga cikin Turai sun soki yarjejeniya wacce a kulla wadda aka kulla tun lokacin tsohon ministan harkokin wajen na Birtaniya Boris Johnson da ya murabus daga mukamin sa a farkon wannan shekarar su ma dai masu manyan jami'u a cikin gwamnatin sun nuna rashin amincewar su da kuma yardar wannan ficewa daga wannan yarjejeniyar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC masu ayyukan ceto sun gano ƙarin gawawwaki a yankunan da wuta ke ci da talakumi a nan jihar California wannan wutar dai ta ci gaba da ci tun wanda ta yi sanadiyar mutuwa da kuma asarar dukiyoyi ya zuwa yanzu dai a wannan dai an mutu mutane da suka mutu sun kai mutum 48 tawagar masu ayyukan ceton suna amfani da karnuka masu bincike da kuma binciken diddigi
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger yau aka fara gudanar da wani taron kwanaki uku a ƙarƙashin inuwar kungiyar Sidiyahu wato ECOWAS da nufin faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya a wannan lokacin da masu tayar da ƙayar baya ke fakewa da addini don cusa matasa aƙidar ƙin jinin abokan zama. Cikin mahalarta taron har da mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu da Prime Minister Niger Briji Rafini. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Yawaitar wa'azi kala-kala daga malaman addinai barkatai wani abu ne da hukumomin kasashen Afirka ta Yamma suka hango cewa yana barazana wa zaman lafiyar wannan yanki. Dalili kenan da kungiyar Sidiyahu ta hango bukatar bullo da matakan kare matasa daga barazanar fadawa tarkon masu ayyukan yadin munar aqida. Mufari kenan da wannan taro ke waye akan shawarwarin da aka tsayar a shekarar 2016 ta yadda za a ƙara karfafa matakan daga kafin barkewar gungumin addini ko warware su ta hanyar sulhu. A duk lokacin da irin wannan bukata ta taso, inji Prime Minister Briji Rafini.
Et de l'instrumentalisation de la religion, d'où la forte nécessité de renforcer l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue inclusif.
Mayar da hankali akan ayyukan wayar da kan al'umma wata hanya ce da wani mai wa'azin musulunci a kafafen labarai Ustaz Haladu Yahaya ke ganin
idan ana haduwa ana canza miyau kowa zai fahimci matsayin shi musamman ma addinin musulunci da yace la ikraha fid din mutane kenan za su gano kowa ya gano matsayin shi kowa ya gano matsayin inda addinin shi ya tsaida shi bisa abinda za a zartawa da bisa abinda za a yi.
Pastor Sabo Baciri na majami'ar Ade ya yaba da wannan taro da yake ganin yana da kyau a bambanta shi da waɗanda aka saba shiryawa a wasu fannonin na daban.
Irin wanga taro da anka gayyato matasa bai kamata ya zama kamar irin taro ba da ake yin ɗaukar shawara a jiwar ita. In ba mu yi aiki da abin da za mu tsara ba nan kenan kamar mun ɗauki alhakin kanmu.
Babban bako mai ba da lacca a wannan taro sarkin Kano mai martaba Sultan Muhammadu Sanusi na biyu. Ya zo da wasu shawarwarin da yake yi wa kallon mafitar wannan al'amari.
Na farko dai talauci wanda ya mane wa Afirka sauran kasashen duniya sun yake shi amma mu yana mana kanta. Na biyu harkar ilimi kuma idan ana ganin cewa yaduwar ilimin nan da harsan waje kamar Turanci da Faransanci yana wahala ya kamata a dinga amfani da harsan mu na gida da saboda yada ilimi. Na uku akwai wato su kansu 'yan siyasar shugabanni fahimtar cewa rarraba kan al'umma da sunan kabilanci ko addini ba zai haifa wa kasa alkhairi ba. Na ƙarshe kuma yawan haife-haife da ake yi da yara da ba samun karatu ya kamata mu tsaya mu duba akan yawan al'umma wanda shi kansa samun yawan mutane musamman matasa da ba su da abin da za su yi yana haifa tashin hankali.
Tawagogin matasa mabiya addinai daban-daban daga kasashe 15 na ECOWAS ne ke halartar wannan taro. Kuma a cewar shugaban majalisar matasan Nijar Aliyu Umaru,
mu ba mu yarda a amfani da matasa don a sa utacicin kasashen mu. Kun da kanku kun san da in babu kwanci hankali ba a ci gaba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma za mu koma Najeriya. A yau ne majalisar ministocin kasar karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibanjo ta yi muhawara tare da amincewa da bada muhimman ayyuka ga 'yan kwangila da kwararrun kamfanoni da suka bi ka'idodin da dokokin Najeriya suka shimfiɗa wajen gudanar da gagarumin aikin nan na share da gwalan gurɓataccen man fetur a yankin Niger Delta da ke Najeriya. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi hira da ministan kula da yanayi da muhalli Ibrahim Usman Jibrin akan wannan batun. Ga Umar Faruk Musa.
Wannan aiki wanda shine irinsa na farko a shekaru 40 tun da aka fara haƙon man fetur a yankin Niger Delta na Najeriya yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar yankin suke ta korafi cewa sun koma baya kuma suna fuskantar ƙalubale na rashin yin noma da kamun kifi, sana'ar da suka ce shine suka gada kakanni wa kakanni. Ko ya sanya waɗansu tsagiru 'yan yankin na Niger Delta suke tare zaune tsaye wurin fasa bututun mai, satar mai da kuma hallaka masu ayyukan haƙo mai a wannan yanki. Ministan kula da yanayi da muhalli wanda kuma shine ke jagorancin wannan babban aiki, Alhaji Ibrahim Usman Jibrin, ya yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan aiki ga gwamnatin Najeriya.
Muhimmancin wannan shine kyan duk wani mutum shugaba na kwarai idan ya alkawari ya cika da yake nan. Shugaba ya musu alkawari lokacin da yake yakin neman zaɓe shekaru uku ko huɗu da suka wuce, sun gwada masa ga matsalan da suke da shi, ya kuma musu alkawari cewa in Allah ya sa kun zaɓe ni, jama'a sun zaɓe ni, to na yi muku alkawarin wannan matsala zan karu muku da shi. Kuma da ya samu nasara ɗin ya ce mana ga aiki da na yi alkawari a kai, ina son ku je ku kawar da wannan damuwa da ke damun mutanen nan, ku cika musu alkawarin da na ɗauka a kai. To alkawari kaya ne, an ba mu dama mu yi wannan aiki kamar yadda na faɗa, duk aikin da ake tun lokacin da aka samu matsalan wannan dagwalon mai fiye da shekaru 40 ba taɓa samun lokacin da gwamnati ta nuna cewa ta damu da harkan da ya damu jama'a sai wannan karo, domin irin abubuwan da aka tsara na gudanar da aikin ya sa su kamfanonin mai da suke dukewa wurin ba da kuɗi sun fito yanzu sun fahimci cewa da gaske ake kuma za a yi da su, kuma sun tabbatar da in sun ba da kuɗaɗen nan ba za a yi wasa da su a shigar da su hanyar da su dace ba. Shi yasa har suka yadda yanzu suka sako kuɗi $180,000,000. Yanzu wayannan kuɗaɗe $180,000,000 suna asusun nan da aka baiwa kwamitin amintattu su kula da wannan aikin, saboda haka duk lokacin da aka ba ɗan kwangila aiki ya ka abin da za mu yi, in sun rubuto ga abin da muke so mu nuna wa wannan kwamitin amintattu su sako kuɗin nan a biya 'yan kwangilan. Kuma akwai abubuwa da aka tsara na bin diddigin aiki ɗin, a tabbatar da cewa duk abin da za ka yi an tabbatar abin da aka sa ka yi ne kuma yana da amfani ga jama'a. So wannan aiki muhimmancinsa musamman wurin kawar da cututtuka da jama'a suka yi fama da shi da rashin adalci da aka musu a baya, yanzu gwamnati ta ɗauko matakin gyara wannan rashin adalci, ta yi musu adalci, ta gyara musu muhalli yadda za su koma ga harkansu ta noma da kamun kifi da wasu sana'o'i wadda dagwalon mai ɗin nan ya hana su yi a da.
Ministan muhalli kenan na Najeriya Ibrahim Usman Jibrin, bayan da aka kammala taron majalisar ministoci ta Najeriya da ƙarin haske akan wannan aiki na share dagwalo na man fetur a yankin Niger Delta. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar lafiya da ake kira WHO a majalisar dinkin duniya ta ware domin yin fadakarwa akan cutar saga da kuma taimakawa masu cutar. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani daga Lagos.
Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware domin fadakar da al'ummar duniya game da cutar diabetes ko kuma cutar saga. Wani kiyasi da hukumar lafiya ta majalisar dinkin duniya WHO ta fitar ya nuna cewa akwai mutane miliyan 346 da ke dauke da wannan cuta ta saga a fadin duniya. Abin ma fargaba kamar yadda kungiyar masu dauke da wannan cuta ta duniya ta fitar shine yadda kananan yara yan kasa da shekaru 15 da yawan su ya kai 70,000 ke kamuwa da nau'in farko na wannan cuta ta saga a duk shekara. To ko ina mafita game da wannan cuta? Tambayar kenan da wa likita Salu Ibrahim, wani likitan hada magunguna a Najeriya.
A yanzu duniya kimiyya ta magunguna na Bature shi ciwon suka baya da magani. Yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne dan a samu sauki kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi mara lafiya, amma akan samu sauki wato abinda ake cewa management a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta halaka ko kuma ta nakasa wanda yake dauke da wannan cuta.
To ko wani hali masu dauke da wannan cuta ke ciki bisa alakari da tsadan magungunan jinyan wannan cuta? Malam Hamis Kwani mai dauke da cutar siga ne.
Na farko kaga yana taba ainihin mazakutan da namiji sai ka ji baka da karfi dai kenan. Na biyun sa kuma rauni, in ka ji rauni ya kasa warkewa da wuri. Rauni zaka dan ji ya samu kamar mutum mai lafiya ya kwana biyu uku kaga ya warke, kai sai ka dauki mai da ciwon diabetes sai ya dauki kusan ma wata guda yana fama da laluran nan. Mun ba a yi sa'a ba kafa, musamman ma a kafa ko a dan yatsa, to kafa sai a yanke ta ko a yanke dan yatsa. Yana haifar da hawan jini. To na ukun sa kaman yana taba ido, yayin yanzu ma ka gani ido na ta na hannun daman nan gaba ɗayan sa ya samu yana, ina ta fama zuwa asibiti.
Sai dai kuma bisa alakari da yadda wannan cuta ke ci gaba da karuwa a tsakanin al'umma manya da kanana, na sake tambayar likita ko ana gadon sa ko kuma baza shi kamar yadda yake a tsakanin wasu cutuka da ake da su.
To shi wannan ciwo na sukari yana da nau'i na gado, wasu sukan gaje shi daga iyaye ko kakanni, sai dai shi ba a dauka shi kamar yadda ake dauka wasu cututtuka da suka shafi bil'adama, amma akan gaje shi yadda gado yana cikin abubuwan da sukan sanya shi. Sannan kuma cin abinci da rashin motsa jiki yadda ya kamata yana daya daga cikin abubuwan da suke haddasa shi.
Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa.
Kuma da Allah a gaida Babangida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin kokarin da ake yi na sauƙaƙawa masu cutar siga inda kuke. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shagata da wannan waƙar.
Kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6655. Amma kada ku manta,
sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 55.
Kamar sami kira na farko daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji dan Yamsa a kuma jihar Nasarawa. Malama barka dai.
Barka ka dai Malam Shafale, ashe kana nan.
To ai Hajiya Maryam, mu dai kin san kasan nan sai a hankali, indai Najeriya ne gaskiya shugabannin mu sai addu'a. To barin je kai tsaye wato wannan cuta da yake damin al'umma namu da baki ɗaya a ƙasashen mu na Afirka, ni ina son in jawo hankalin gwamnatin ƙasar mu na Afirka. Kamata a ce suna taimakon waɗannan mutane da magunguna, wanda kowane asibiti da ƙanana da manya za a rika kawo irin waɗannan magani, kamar yadda ake zuwa da magani na cutan kanjamau. Kamata yi a ce shi ma wannan ana taimako na magunguna, ana kawowa ana zubawa a asibitoci, ana taimakon bayin Allah da shi, saboda a gaskiya wannan cutan ba karamin illa yake kawo ma al'umman ƙasar mu Najeriya na Afirka baki ɗaya ba. In cutar nan ya kama mutum, musamman a ce kayi tuntuɓi, to insha Allahu in ba Allah ya kyauta ba sai kai matsayin da zai a yanke yatsa, ko kuma kaga ga baki ɗaya ma kafan za a ci dole sai an cire shi, baka ba abun ya du.
To mun gode Malam Shafale da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Maryam Dauda, ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Naija.
To injiniya, muna jan ka.
Wato gaskiya wagga cuta ta DRT ta yi ƙarfin talaka, ya dace gwamnati ta buɗe asibiti ta ba da magani kyauta game da al'umma, amma a ce wai wanda rashin lahiyar ta kama ya ɗauki ɗawainiyar kanshi, gaskiya ba zai iya ba. Wata ɗaukar ɗawainiyar ciwon sida ɗin nan, to ya dace a buɗe asibiti masu irin wannan cuta su zanta zuwa an san magani kyauta tsakani da Allah, in dai ana so a yi Najeriya kuma talakawa da na'adar wannan rashin lahiyar zai sauki, ya dace a yaka nan. Na gode injiniya mai gero makiri kwanta gurji har Naija.
To mu ma mun gode injiniya, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Malama Maryam barka da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jan ka Malam Ayuba.
To yana da kyau dai har ga Allah masu wannan cututtuka a ware musu wurare a asibiti na musamman, kuma a ba su magunguna kyauta ɗin kamar yadda ƴan uwanmu suka faɗa, saboda a taimaka musu har ga Allah akwai su a birane da kuma ƙauyuka. To yana da kyau a ware musu wuri na musamman a asibiti, kuma a taimaka musu da magani kyauta. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba, yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu, da wa muke magana daga Taraba?
Barkan shi malama, sunana Alhaji Sa'ad Muhammad Inuwa daga Fukule.
To muna jan ka Alhaji Sa'ad.
Wato game da batun maganar ciwon suga din nan, gaskiya yana da kyau gwamnati ta shiga ciki.
To kamar ta wani bangaren
wannan, na'am, yana da kyau a rinka ba su kulawa na musamman. Kulawa din in the sense that gwamnati ta shigo ciki ta yi supplying magani a asibitoci, so that masu wannan ciwo din a rinka taimaka musu da magani ya zamanto kyauta.
To mun gode Alhaji Sa'ad Muhammad da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Yobe. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Kana magana da Malam.
To Malam Madaki, muna jan ka.
A matsayin dai masu wannan magani,
muna jan sai ka dan daga murya dai.
Yawwa, masu ciwo ta kama ciwo kamar da ake cewa sama sai ya tafi.
To mun gode Madaki, ya ce su ma ya kamata masu ciwon saga a taimaka musu kamar yadda ake taimakawa masu cutar sida. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
Malam, barka da warhaka.
Barka ka dai, da wa muke magana?
kwarewa barka da warhaka.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Ana magana da kadara.
Da wa muke magana?
Umar Raji ta jihar Niger.
To muna jin ka.
Saba ai kadara take yi a kan magana ta horo ne. Na?
To malami daga Neja, kamar dai layin kai ya samu tangarda, amma ka sake gwada kiran mu. Yanzu kuma bari mu sake komawa Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Ana magana da Bello Jauro Manu ne, karamar hukumar Dasol a Taraba State.
To muna jin ka malam Bello.
Lallai kamar yadda mutanen nan suka yi bayani, ciwon suga mummunan ciwo ne wanda ya fi karfin talaka, ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta riga taimaka mana.
Kamar ta wani fanni ne kake son gwamnati ta shigo ta taimaka?
Akwai fannoni da yawa wanda yake a kawo magani asibiti, wanda duk wani abubuwan da ya same shi na ciwon sugan nan a taimaka masa.
Malam Bello kenan daga Taraba, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum assalam.
Ana magana da Sa'idu Nawal Balanta Alamin daga Kantaguwa.
To malam Sa'idu, muna jin ka.
Ina kira ne a gwamnatin kasanmu ko ko gwamnatin jihohinmu, da don Allah su ware wani wuri daga asibiti, wanda yake wannan ciwo ba an san dibiya shi ciwon suga, ya ma ciwon kanjamau ne ya banna. Saboda ciwo ne wanda yake kama mutum, in ya kama mutum bai da karfi sai dai ya halaka. Saboda haka da Allah ta taimaka, wanda yake cewa za su sa mutane suna zuwa suna awo domin su gane yaya suna da shi ma ko ba su da shi. Idan gwamnatoci suka dauko wannan tsari, to mutane da yawa za su fahimci yaya lafiyar jikinsu yake.
To mun gode malam Sa'idu daga Neja da wannan ra'ayi naka. Mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira, mu zamu dasa aya anan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:57. Masu sauraro, za ku yi mana afuwa, ba za mu samu dama kawo muku labaran wasanni ba, amma yanzu dai ga labarai a takaice.
Yankunan mutanen kasar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi a kasar sun daidaice tun bayan wani farmaki da 'yan sanda suka kai a yankin da ya sanadiyar mutuwar mutane 30 a cikin kwanaki biyu. Sabon fadan ya kaure ne kusan sati daya da rantsar da shugaban kasar Paul Biya, wanda ya gargadi 'yan aware na kasar da cewar ko su aje makamansu ko kuma a kashe su. A yau Laraba ne mai magana da yawun rundunar sojojin kasar Colonel Dede Beje ya faɗa cewar an samu ƙarin mace-mace biyu bayan arangama da aka yi da 'yan sanda da kuma 'yan awarin, inda ya ce yau mutane ya ƙaru da suka mutu a yankin wanda ya kai mutane 30. Mai magana da yawun ƙungiyar 'yan awarin Ivo Tamb ya kuma shaida ma gidan talabijin kamfanin dillancin labaran Reuters cewar mayakansu biyu ne kawai suka mutu, amma su kuma sun samu nasarar kashe sojojin gwamnati guda 13. Rikicin siyasar kasar Sri Lanka ya ƙara ta'azzara a yau Laraba bayan da 'yan majalisar dokokin suka amince da yanke hukuncin nan da bai dace ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyarmu Ms. Kip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.